أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زامتاشي درسنا 81 أتشين كراتم دميكي أتشين الموطة تا إمام مالك. يو شاب قوتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبول أليه أولي الثلاثين دا وانا رانا دي دي تكدا 20 دا أكو قوتن بقوي نشكرا تدبو بيو دا قوما تميلادية. زامو تشيغا بدا حديثان دا مكي كرانتا واتكين جامع الصلاة. بسم الله. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. وحدثني عمال يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان اول ما يكون صوتي من عمل العبد الصلاه، فان قبلت منه نذره ما بقيت نذره ما بقي من عملي، وان لم تقبل منه فلننظر في شيء من عملي.
وحدثني يحيى عن مالك، امام مالك يرويته وانا حديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. دقى يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري، شكما لمن إمام مالك نا مدينة، شكما تتم لمن دا علم حديث مدينة يتكي أو جنسو. أنه قال يحيى ابن سعيد كتوا بلغني أن أول ما ينظر من فيه من عمل الأب الصلاة. يتكي وانا حديثي متني يا رزكيني wato ya zo mun ta hanyar balag, wato ba tare da ambaton isnadi ba kenan, ba wai bashi da isnadin bane amma bai ambace shi ba. Cewa awwalu ma yunzaru min fihi min amalil abd, farkon abin da ake dubawa na aikin bawa, wato bawa anan ana nufin ba wai bawa wanda yake bautar wani mutum ba, ana nufin bawa daga cikin bayin Allah. Saboda haka sawa'un da ko bawa namiji ko mace, farkon abin da za a duba na aikin sa shine sallah, wato sallolin nan na farilla. Abin da ake as-sala anan wajen allil ahad, ana nufin as-salatul mafruda, sallah ta farilla. Fa in qubilat minhu, idan aka karbi sallarsa, nuzira fi ma baqiya min amalihi, sai a duba abin da ya saura na kyawawan ayyukan sa, suma sai a duba su. Wa in lam tuqbal minhu, idan ko ba a karba ba, lam yunzar fi shay'in min amalihi, ba za a duba wani abu daga cikin ayyukan sa ba. Wannan hadisi haka Imam Malik ya rawaito shi balagan, wato ba tare da ambaton isnadi ba. Amma kamar inda Ibn Abdul Bar cikin kokarin da yayi wajen sharhin wannan littafin Al-Hafiz Abu Umar Ibn Abdul Bar, dukkan wani hadisi da Imam Malik ya kawo shi haka ba tare da ambaton isnadi ba, to sai ya bibiye shi ya ga riwayar da ta zo da isnadi. Ya rawaito a cikin, ya ambaci isnadin da Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jamul Awsat, kuma Abdiya'ul Maqdisi ya inganta shi a cikin Al-Mukhtara. Daga Anas marfu'an yace awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-sala, farkon abin da za a yi ma bawa hisabi da shi ranar al-qiyama shine salla. Fa in saluhat, idan ta inganta ta kyautata, saluha lahu sa'iru amalihi, to sauran ayyukan ma sai su zama to sun inganta. Wa in fasadat, in ko sallarsa ta baci, fasadat sa'iru amalihi, sauran ayyukan sa ma sun baci. Wato ma'ana abinda zai inganta wa mutum ayyukansa na ibada da yake, da dukkan wani abu da yake yi tsakaninsa da Allah, sawa'un wato ayyukan nafila ne ko ma sauran ayyukan farilla din, irin su zakka da azumin mutum da hajjinsa da biyayyarsa ga iyaye da sauransu, dukkaninsu in karɓuwarsu da ingancinsu yana ɗoruwa ne akan ingancin sallar mutum. In sallar mutum ta yi, to su ma sai a ce zamanto sun inganta. In ko sallar mutum ba ta yi ba, to su ma ba za a kalle su ba. Kuma wani ala dalili ne akan cewa ma idan har sallar mutum ba ta yi ba, to sauran aikin ibadar ma ba zai yi ba, sauran aikin ibadar ma ba zai yi shi daidai ba. Wanda sallarsa ba ta yi daidai, ba za ka same shi azuminsa ya inganta ba, ba za ka samu hajjinsa ya yi kyau ba, ba za ka samu alaƙarsa da mutane tana da kyau ba. Amma idan ya zamanto kan cewa mutum sallarsa ta inganta, to ko da sauran abubuwan ba su da kyau, to akwai ƙaunar zai gyara, akwai ƙaunar zai gyara. Duk da yake ya kamata mutum idan ya ga kan cewa yana sallah, amma kuma ayyukansa alaƙarsa da mutane ba ta da kyau, yana cikin saɓon Allah, baya ya ƙi tuba daga ayyukan saɓo, mashayi ne ya ki tuba, mazinaci ne ya ki tuba, kuma gashi yana sallah, yana kiyaye sallah, to ya kamata ya binciki sallarsa. Sai ya binciki sallar, watakila ba yana yinta ne a cikin jama'a ba, watakila riya ta shiga ciki, watakila yana yinta ba da ingantaccen tsarki ba, watakila ya tsaya da ya binciki kansa ya makansa hisabi. Tunda ita sallah ɗabi'arta kamar yadda Allah ta'ala ya ce tanha anil fahsha'i wal munkar, tana hana alfasha da munkari. To idan mutum ya ga yana sallah amma kuma yana kan ayyukan alfasha da munkari bai daina su ba, to lalle ya binciki sallarsa. To wannan hadisi a wannan ma'ana ta zo ingantacce, wanda Imam Malik ya ruwaito shi mursalan ya zo ingantacce. Haka zalika Abu Huraira shi ma ya ruwaito, an ruwaito a cikin sunan na Abi Dawud da Ibn Majah da Tirmidhi cewa inna awwala ma yuhasabu bihi yawm al-qiyama min amalihi salatuhu. Farkon abin da za a yi wa mutum hisabi da shi na ayyukan sa ranar alkiyama shi ne ita ce sallarsa. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja, idan sallarsa ta yi kyau, ta inganta, to wannan ya rabauta ya tsira. Wa in fasadat, in ku taɓaci, faqad khaba wa khasir, to wannan ya taɓi ya yi asara. Wa in intaqasa min faridatihi shay, idan kuma wani abu ya tawaye daga cikin farillar tasa, qala ar-rabb tabaaraka wa ta'ala, sai Allah ubangiji tabaaraka wa ta'ala sai ya ce unzuru hal li 'abdi min tatawwu, ku duba ku gani bawana yayi ayyukan nafila, fayukmalu biha man taqasa min al-farida, sai a cika abin da ya tawaya na daga cikin aikin farillar. Thumma yakunu sa'iru amalihi mithla dhalik, sannan sauran aikin ma haka zai zamanto. In aka zo wajen zakka sai a gani, idan ba tai ba shikenan, sai wannan ya tabe. In kwata an samu tawaya, sai a ce to a duba a gani yayi wata sadaka ta tsawo'i wanda yake za a kammala farillar ta zakka, wanda yake da yi ta daidai ba, ta samu tawaya. Haka zalika azumi, idan yayi azumi ya zamanto a cikin azumin nasa ya samu dan tawaya, to sai a ce a duba ayyukan azumin nafila. Sai ta haga irin azumin sunta Shawwal din nan yake da kyau. Ka gama Ramadan, watakila Ramadan din ya dan samu komada ta can, kayi Ramadan din amma kayi ta rigima da mutane, kana azumi amma kullun kana rigima da mutane. Tunda kaga haka ne wala Abubakar, ba a cewa aka yi fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wala yafsuq wa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni sa'i, in yana cikin azumi wani yazo ya zage shi ko yazo ya ce zai abin nan zai yi rigima da shi yace inni sa'i, to yanzu mu a hanya kana azumi, in ka ga wani yazo ya maka wata irin shiga da mota, in ka ce haba malam, yace kai in ya zage ka kai ma sai karama, sai ga an fito ma ana nema ai doke kuma ana azumi fa. To kaga irin wannan azumin farillar ya samu tawaya, baka ce inni sa'in ba. To irin wannan abin nan komadar da za a samu, da tangarda da za a samu ta ji shine al-intiqas, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata. Allah zai ce fa in intaqasa min faridatihi shay, in wannan abu ya tawaya daga cikin farillar, sai a ce to a duba a gani akwai tadawu'i. To kun ga kamar irin tadawu'in sita Shawwal din nan da ake gashi ya zo dab da Ramadan, to irin wannan shine zai zo ya cika aikin azumi na Ramadan. Haka zalika ayyukan nafila, irin nafilan nan da ake yi bayan sallah azhar ayi nafila, kafin sallah azhar ayi, bayan sallar magriba ayi, bayan sallar isha ayi, ai dan saboda tawayyar da ake samu a farilla sai a cika ta. Kuma waye zai ce yana farillar sa babu tawaya, yace yayi ta 100%, ya san cewa shi dai kan in dai ana bada maki 100%, ya samu 100% a sallar farilla, waye zai bi kirjiye wannan? Ana sallah kana kama tasha daga ko ina, to kage ni, to kaga shi yasa din dole sai an hada da nafila, sai an rinka hadawa da at-tatawwu. To wannan dai wannan ma'ana ta zo a hadisai masu yawa, wanda gashi nan a cikin sharhi Ibn Abdul Bar ya ambace su, yana daga cikin hidima da Ibn Abdul Bar ya ma wannan littafi. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya haska kabarin sa. Na'am.
عن عائشة رضي الله عنها عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
إمام مالك وحدثني يحيى عن مالك. إمام مالك يروي توهنا حديث عن هشام بن أروى. دجما لمن هشام بن أروى العدوي. هشام بن أروى بن الزبير. مالمن إمام مالك. Shi ma fitacce wanda yake ya tara ilimin hadith da fiqhu, wanda daga baya ya koma Kufa, amma asalinsa dan Madina ne. An abihi daga babansa Urwa bin Zubair al-Adawi, dan Aisha wato dan dan yar Aisha ne dan Asma'u binti Abi Bakr ubansa kuma Zubair ibn al-Awwam sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai goma da ake musu al-bushr da al-janna Urwa bin Zubair yana daga cikin fitattun malaman nan na Madina al-fuqaha as-sab'a wanda muna yawan ambatan su a cikin wannan karatu namu na al-Muwatta an Aisha Urwa ya ruwaito daga Aisha wato daga gwaggwansa Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi sallallahu alaihi wasallam as-Siddiqa bintu Siddiq kuma habibatu habibi rasulillahi habibatu habibillahi sallallahu alaihi wasallam masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cewa yafi so a cikin mutane baki daya yace Aisha yace daga cikin maza fa aka ce daga cikin maza fa yace ubanta sallallahu alaihi wasallam kuma mun san shi in yayi so yana son sa ne dan Allah dan haka wannan ya ita ya zamanto matsayi ga Aisha radiyallahu anha amma wadansu tsinannun mutane suna nan yanzu wai sai su fim suce a wai sai su fim su nuna a cikin fim din ta kirki a ce mata sunanta Khadija watsatsiya sunanta Aisha wai dan a bata sunan Aisha a nuna cewa Khadija ita ce matar ita ce abin so to dukkanin su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda mu da mu duk mun so su muna son Khadija muna son Aisha dan haka muna tare da su wanda ko yace yana son Khadija amma baya son Aisha to Khadija ma ba ta son sa ubangijin Khadija ma baya son sa ranar alkiyama kuma baya tare da Khadija tunda yake son Aisha dukkanin su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa da darajar su a wajen Allah ahlus sunna sune suke son su gabaki daya amma in shi'a sai su ce sun yadda da waɗansu ba su yadda da waɗansu ba kamar yadda yahudawa suka ce numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd sun yi imani da waɗansu manzanni sun kafirce ma waɗansu to kamar yan shi'a kenan sun yadda da waɗansu sahabbai ba su yadda da waɗansu ba ahlus sunna kuma mun yadda da dukkan sahabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa za mu ce masa radiyallahu anhu ba mun huta ba ba mun huta ba to wanda kai sai kai za ka yi rigima rigimar da baka gani ba ina za ka kai kanka kai rigima da waɗannan bayin Allah Aisha tarwaito annaha qalat Aisha tace kana ahabbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu mafi soyuwan aiki a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ma'abucin sa yake dawoma akan sa a wata riwayar wa in qalla koda kadan ne ku aikin wanda zaka dawoma akai yafi wato ma'ana a wannan hadisi yana cikin Bukhari ma'ana in ka daukan makanka nafila nafilfilin da suka zo ar-rawatib ratibai raka'a biyu kafin sallah azhar ko raka'a hudu kafin sallah azhar raka'a biyu bayan sallah azhar raka'a biyu bayan sallar magriba raka'a biyu bayan sallar isha raka'a biyu ta raka'atay al-fajr ka hada da shafa'i da wutri raka'a uku ka dawwama akai baka sabawa in ka dawwama akai wannan shine fi soyuwa ga Allah in kai haka zaka samu gidaje a cikin aljanna ka dawwama akan wannan ko baka da lafiya ko tafiya ta zo ta gitta baka yi wannan ba za a rubuta maka kai amma idan ka daukan makanka cewa ai ni yau gabaki dai ma bazan yi bacci ba ka kwana kana sallah bayan sallar isha kai sauka alqur'ani a cikin dare sallah azhar bayan kayi raka'a hudu din kuma kai ta nafila ka shiga masallaci tun awa ɗaya kafin sallah azhar bayan sallar magriba ba za ka koma gida ba tsakanin magriba da isha sallah kake kayi wannan amma watakila kwana biyu za ka yi ko kwana uku sannan kuma sai ai wata biyar ana neman ka a cikin nafila ba a same ka ba to wanda yake dawoma a cikin wancan wanda yake kadan din ya fita shine yafi soyuwa ga wajen Allah wanda mutum zai dawoma shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu min al-amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki abinda za ku iya na ayyuka wato wanda za ku iya ku dawoma akan sa domin Allah ba zai ginsu ba akan ya rinka ba ku lada har sai ku ginsu kun daina aikin wanda in dai kana yi Allah zai rinka baka lada saboda haka kada ka dauki abin da tsanani sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan addini mai sauki ne babu wanda yace zai tsananta wajen riko da shi sai addinin ya rinjaya a gare shi kada ka wuce gwanda iri ka dauki musamman samari wani lokaci saurayi zai ga ya je ya yi itikafi ya ga irin ibadar itikafi in aka fito daga itikafi shikenan sai ce ai shi ga shi ga tsarin sa da zai bi ya fara in sati ɗaya sati biyu shikenan kuma sai a neme shi a cikin nafilfilin ma a rasa to wannan ba shi da kyau ba a san haka an bi san mutum ya dawwama akan abu kun ga sahabbai haka suke yi Abdullahi dan Amr bin al-As shi haka ya zo ya dauka da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ka dan saukaka jikinka yana da haƙi iyalinka suna da haƙi baki da zaka yi suna da haƙi yace shi dai zai iya ya fara tun daga yace masa ya rinka azumin kwana uku a cikin wata yace yana da ƙarfi sama da haka har ya kai shi zuwa ga azumin Annabi Dawud dan shi da baya shan ruwa Abdullahi bin Umar kullun cikin azumi yake Abdullahi bin Amr kai kullun cikin azumi yake baya sha har dai ya kai shi zuwa ga azumin Annabi Dawud yayi ɗaya yau gobe ya sha yace yana da ƙarfi fiye da haka yace la afdalu min zalik ba abin da yafi wannan falala ya tuke da shi anan haka wajen aka zo wajen karatun saukar alqur'ani shi da a sansa kullun zai rinka saukar alqur'ani su ce masa a'a ya karanta alqur'ani cikin kwana 20 yace yana da ƙarfi sama da haka yace kwana 10 yace yana da ƙarfi sama da haka yace kwana 7 yana da ƙarfi zai iya sama da haka yace to kwana 3 to shine ya tsaya anan yace masa a'a in dai ya wuce kwana 3 to ba in dai ka karanta alqur'ani ka sauke alqur'ani kasa da kwana 3 ya zama to wurdinka kenan to ba za ka samu fahimta ba ya tsaya anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'alla shekaru za su yi maka yawa ya zama to kan cewar abinda kake iyawa ka zo ka kasa ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din haka ya zama to masa Allah ya ba shi tsawon shekaru ya girma ya zama to da abinda zai iya yi ba zai iya ba amma saboda ya yi makansa ya lizinta wannan tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutum ya dawwama akan aiki akan haka ya dawwama din wannan mai wahalar haka yake yi saboda haka idan raunin jiki ko rashin lafiya ko laulayi ya zo ya same shi in ya sha azumin na Annabi Dawud da yake yi idan ya farfado ya samu karfin jikinsa sai ya rama wanda ya sha saboda ya lizinta makansa wannan shine yake cewa ina ma na karbi ruhsar Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma na karbi ruhsar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake halal ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi amma ya masa tanbihi to wannan shine haka ya kamata tarbiyar musulmi haka ya kamata a yi wajen tarbiya haka ya kamata a yi wajen tarbiya malamai makaranta da suke yi ma yara tarbiya su rinka daukan su a hankali da abinda kadan wanda za su dawwama akai to haka ya kamata mu kasance wajen ibada mutum ya dauki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ista'inu bil dulja bil ghadwati war rauha wa shay'in min al dulja ku nemi taimako wajen samun rahamar Allah da wato amfani da jijjiti shine da sassafe bayan kai sallah asuba ka zauna ka dan yi zikirin ka war rauha da yamma kai zikirin yamma bayan sallar asr ko bayan sallar magriba ko kafin sallar magriba in ka samu lokacin da zaka ware na zikirin yamma wa shay'in min al dulja da dan wani lokaci na tsakar dare ka tashi in kwata ne minti 20 ne rabin awa ne awa ɗaya ne kafin sallar asuba yafi bisa ka ce zaka yi tun 12 dare zaka rinka tashi kana sallar dare sannan kuma in ka samu in kai muwafaka kai a kwana ɗaya watakila sai an kwana 10 kafin ka tashi wanda zaka dawwama akai shine yafi to irin wannan tarbiyar haka ya kamata ne makan mu Allah ya mana muwafaka na'am
wa hadatha li amal annahu qala rabbu an amil musa'ina abi waqar an adini annahu qala kana rajulan aqwan fa hada ta'lamu ma qabla ba'dini bi 40 layla wa bi sirati tabiqatul awwal an jarrihi illahi sallallahu alaihi wa sallam wa qala alam yakun li akhar muslima قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به الصلاة إنما مثل الصلاة كمثل لامس غمر عدس لباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك به من جرد مجدرا فإنكم لا تدرون ما بلغت به الصلاة
wannan hadisi na Imam Malik da Imam Malik ya ruwaito shi ma ya ruwaito shi balagan wa an malikin annahu balagahu daga Imam Malik cewa wannan hadisi ya riske shi an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Amir dan Sa'ad dan Abi Waqqas an abihi daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas Amir yana daga cikin amintattun tabi'ai masu riwayar hadisi shi ma dan sahabi babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin sahabbai guda goma da aka yi musu albishir da aljanna yana daga cikin waɗanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da Allah ya rinka karban addu'arsa kuma ya kasance mustajabud da'awa akwai mun ambaci kissoshin ijabatud da'awa din sa yana daga cikin ijabatur da'awa din sa da ya samu wata ran yana zaune a cikin masallaci sai ga wani mutum yana ta zagin sayyidina Ali da Zubair ibn al-Awwam yana ta zagin su fitinar wato abin dan khawarij ne yana zagin su da su da yan shi'a duk ba su da bambanci wajen kin sahabbai sai dai khawarij sun fi shi'a saboda su khawarij ba su da munafinci su ku shi'a munafikai ne su khawarijawa ba su da munafinci to yana ta zagin waɗannan sahabbai yace musa ka je na zagin yan uwana shi dai bai daina ba yace wallahi zan maka addu'a bai daina ba sai ku Sa'ad ya tashi ya salla raka'a biyu ya masa addu'a ba a tashi daga majalisin nan ba sai ga wani raƙumi ya zautu ka san raƙumi gaga yanda girman sa yake a ce ya haukace ya zama to zautacce ba wanda zai iya kama shi ko sa ne ya zautu akwai wanda zai iya kama sa ya zautu ya shigo cikin masallacin nan yana shigo cikin masallacin nan wannan mutumin ya dumfara ya kama hannunsa da bakinsa ya fige shi sama da shi ya buga shi da jikin garu ya sake daukan sai sake buga shi da jikin garu nan take mutu shine mutane suka rinka cewa Allah ya karba addu'ar Sa'ad anan take shine Imam Zahabi yake cewa a cikin wannan akwai bayyana falalar Sa'ad da kuma bayyana falalar Ali da Zubair saboda Allah ya yi musu intiqami wato Allah ya zamanto maulansu ya kare su daga maƙiyinsu da yake ci musu mutunci Allah ya maganin su wato Allah ya isa musu shi to Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan yana haka Allah yake albarkacin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ci ranar yakin Uhud kuma kaga me ya kashi ya samu wannan falalar kare Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ranar yakin Uhud yana daga cikin kadan din da suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ana kokarin harbin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare shi da kibau yana diban kibiya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake mika masa kibiya yana harbi saboda inda ka san tunda yana akwai in akwai maharbi a wajen yana harbi duk wanda suke so su zo su samu Annabi sallallahu alaihi wasallam za su ji tsoron zuwa wajen dinda in suka bayyana kansu kibiya za ta same su shi da kamar yanda yan sojoji ne suke cewa kai wato ka rufe ni da wuta sai kai ta aman albarushi a nan wajen to sai mutum ya zamanto in ba gudu zai sai je ya gudu domin ba wanda zai nufo shi a nan wajen to haka Sa'ad ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'awatahu Allah ka sanya harbin sa ya zamanto mai kaiwa ga inda ya harba gaci sannan kuma ka karba addu'ar sa to shine ya samu wannan ya kasance inda ya addu'a Allah yana karba akwai wannan lokacin yana gwamnan Sayyidina Umar a Kufa mutanen Kufa suka zo suka ce wai baye musu adalci Sayyidina Umar ya tura a bincika suka ce ma Sa'ad hatta sallah ma bai iya ba suka kai karar sa mabiya ka kyale su suka ce suka kai karar sa wai har sallah ma bai iya ba ka ji wanda ba zai iya da musulunta ba amma sai ya ce ma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya sallah ba Sayyidina Umar saboda adalcin sa ya tura a bincika wanda ya nuna haka ya kamata in aka kawo ƙarar shugaba ko ka yadda da shi ka sa a bincike domin a nuna gaskiyarsa domin kuma in ba haka ba waɗansu sai su rinka ɗauka kan cewa kun haɗa baki da shi ne amma ka ce kai ni wanda yake aiki ƙarƙashina ma'aikacina kwamishinana ko a chairman ɗina ba zai yi kuskure ba a wannan ka yi kuskure ba kai adalci ba kai mulki na adalci ba sai ka sa a bincike sai ya tura a bincike da ya tura a bincike mutanen da yaji tura su bincike suna suka zaga masallaci suna tambaya akan sa'ad kowa aka tambaya sai a ce ai ba abinda zamu ce masa'ad ai madalla da sa'ad kaga kenan ya bayyana cewa waɗansu ne ƴan tsiraru suke nema su kawo fitina har sun yi shirin za su koma a wani masallaci sai aka samu wani mutum ya tashi yace to amma tunda kun faɗa haka cewa mu faɗi gaskiya to sa'ad dai baya yin aiki da baya yin mulki da adalci in ganima ta zo baya rabo irin rabon adalci sannan kuma yana boye kansa baya bayyana kansa inda mabiya inda talakawa za su je su kai kukan su wajen sa sai Sa'ad yace haka kace yace eh yace to ya Allah idan wannan mutumin da ya tashi yayin wannan shaida yayi ne domin riya da samun mukami na duniya Allah ka tsawaita ransa ka tsananta talaucin sa ka sanya shi fitina tana bin sa ko ina yake kaji addu'a malam mummunan addu'a wannan in kuna ji a cewa bakarara to irin wannan kenan bakararar addu'a kenan haka yayi masa wanda ya ruwaito hadisin yace ya ga wannan mutumin saboda tsufa fatar idan sa hatta sun kuyo ta rufe idan ba makancewa yayi ba amma fatar idan ta shika hatta rufe idan idan yaga ɗan budurwa tana yawo sai ya bi ta zai je ya kama ta ya shafa jikinta in an yi masa magana sai ce tsoho ne wanda addu'ar Sa'ad ta kama shi ga talauci kamar zai yi magana shi kansa ya yarda cewa addu'ar Sa'ad ta kama shi in banda fitina tsoho ina shi ina bin abin ai yarinya to ita ce shi ta ce wannan fitina to Sa'ad kenan Allah ya karba addu'ar wato albarkacin kare Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shine Annabi ya masa wannan addu'ar Allah ya karba addu'ar sa kun ga wannan ya nuna kan cewa kenan yanzu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ya zaka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kare sunnar sa da kuma me ka kare mutuncin sa da kuma me ka kare sahabban sa ka kare matansa ka kare zuriyarsa ahlul bait ba irin yanda ƴan shi'a suke ma ƴan ahlul bait ba suce ba za ka kare ahlul bait ba sai kuma ka zagi sahabbai wannan kuskure ne haka ata kenan to kun gani albarkar wannan ya nuna albarkar da ke cikin wato kare Annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad yace kana rajulani akhawan akwai waɗansu mutane ƴan uwa waɗansu mutum biyu ƴan uwan juna ne fa halaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 layla ɗayan su sai ya rasu kafin dan uwan da kwana 40 halaka ba ana nufin ba irin halakan mu ta Hausa ba halaka yana nufin ta rasuwa karin ka dauka kan cewa ya halaka wato ma'ana ya tabe ya yayi wata mummunan mutuwar ba haka ake nufi kun ga a Qur'ani ma Allah ya ce ma Annabi Yusuf wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu bihi rasul kace annabin Allah ya halaka a Hausa abinda an aka ce halaka ba ita ce halakar larabci ba halakar larabci ana nufin mata ya rasu to abinda ake ne gara abin nan a mu rinka kula bambanci tsakanin Hausa da Larabci to yayin da ɗayan sai ya rasu kafin ɗan uwan da kwana 40 fa zukirat fadilatul awwal inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambaci falalar na farkon a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kamar dai tunda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi shaidan Allah ne masu shaidi ma Allah shaida ne a bayan kasa an kaji musulmi suna yaban mutum ya mutu a ta cewa kai wani mutumin kirki ne wani mai kaza ne to a wajen Allah ma haka yake to sai aka zo ana ta ambatan falalar na farkon sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam yakuni al-akhar musliman shi ɗayan shi ba musulmi ba ne qalu bala ya rasulullah suka ce shi musulmi ne ya rasulullah wa kana la ba'sa bi shi ma babu laifi a gare shi wato wannan wato ba kaga wannan me suke nufi suna nuna kan cewar shi ma ba laifi wato amma dai bai kai na farkon ba in aka ce la ba'sa bihi to wato babu laifi kaga kamar abinci ne in aka kawo in aka ce a wannan ai ba laifi ba dama wannan ko aka ce ba laifi to kai in aka ce za a baka wanne zaka dauka dama zaka dauka fa a faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu menene a me yake sanar da ku abinda sal wato irin matsayin da sallan nan tasa ta kai shi ay fil 40 laylatan lati ashaha ba'da akhihi a cikin kwana 40 din da ya rayu bayan dan uwan nasa menene matsayin sa me ya sanar da ku irin matsayin da ya kai da wannan sallar da ya riska bayan mutuwar dan uwan nasa wato kaga kenan ya samu karin salloli akan dan uwansa da kwana 40 to wannan sallar ta kwana 40 me kuke tsammanin wani matsayi za ta kai wannan bawan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma masalus sala ita sallah misalinta kamar sali naharin ghamr kamar wato korama ce ghamr mai ruwa mai yawa ba korama wanda yake in ka shiga iyakar ta kawai kafin sawu ba wanda zaka nutse a cikin ta ghadbun kuma ruwan mai dadi bi babi ahadikum yana gudana ta kofar gidan daya daga cikinku ya qatahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat yana shiga cikin wannan korabar a kowace rana sau biyar fa ma tarawna zalika yubqi min daranihi me kuke gani wannan koramar za ta rage masa wani abu daga cikin daudarsa wannan shiga da yake yi zai zama to yana da wani dauda a jikinsa fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatu ku ba kusan irin matsayin da sallar sa ta kai shi ba wato wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taujihi ne yake yi akan abubuwa guda biyu abu na farko akan wato falalar da ke cikin tsawon rai in ya hadu da kyakkyawan aiki wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma ya dace da aiki na gari yafi wanda Allah bai bashi tsawon rai ba in shi ma ya dace da aiki na gari domin shi karin rayuwarsa karin ayyuka ne a wajen Allah karin daraja ne a wajen Allah karin albarka ce a gare shi a wajen Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wanda ya fiku alkhairi a wajen Allah shine wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa ya zamanto nagari amma wanda rayuwarsa ta tsawaita amma kuma aikinsa a sharari to tur da wannan dukkan karin sa'a ɗaya da ya samu a cikin rayuwarsa karin halaka ne karin nisa yake daga Allah wannan ma'ana ta farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda su sun sahabbai suna bayyana falalar wannan saboda irin kyawawan ayyukansa ga kuma mutuwa ya samu ya mutu akan kyawawan ayyuka an masa shaida to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ai wanda yake ya samu karin rayuwa tunda shi ma musulmi ne kuma yana aiki nagari yana sallah tunda kaga shi cewa ai alaysal akhar musliman dayan ba musulmi bane kaga domin a nuna kan cewa kasancewarsa musulmi wato ma'ana yana sallah masallaci ne amma za a ce inda baya sallah ai dama bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah ce wanda yake yana cewa shi musulmi ne amma baya sallah wannan musulmi yake nan ba musulmi ba za a ce masa musulmi ba wannan duk da yake dai malamai suna cewa in ya mutu za a yi masa sallah kamar yadda yake a masabar Imam Malik amma waɗansu malamai ma suna cewa ko sallah ba za a yi mishi ba sai a je a binne shi a makabarta ta Kirista ba za a binne shi a makabartar musulmi ba wanda baya sallah wanda ba taɓa ganin sa yayi sallah ba ko kuma an san musulmi ne an taɓa ganin sa yayi sallah amma sai aka daina ganin sa ya daina sallah kwata-kwata ya zama tarikus salah to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba musulmi bane ya nuna kan cewa kenan mai yin sallah ne to wannan sallar da yake yi za ta ƙara masa daraja to la'alla kuma kace to ai ta yiwu shi wanda ya samu ƙarin rayuwa shi wancan ya mutu a cikin musulunci da imani da sallah shi ko wannan da ya samu ƙarin kwanaki wataƙila fitina ta zo ya daina sallar saboda haka ina fa idan mutum ya zamanto cewar ya samu ƙarin rayuwa ya ci gaba da rayuwa amma kuma wannan ƙarin rayuwar ta sanya shi ya yi ridda ko kuma ya yi abin da zai rusa masa ayyuka ya yi wani sabo da zai rusa masa ayyuka ai da ya mutu ɗin ma tun farko da ya fi masa ko ba haka ba wannan ma'ana sahihi ya ce to amma a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da bai iltifati ga wannan ma'ana ba a ciki akwai ishara ga cewar mutumin da yake dawama a cikin aiki nagari to Allah madaukakin sarki zai sanya shi ya kare akan nagari din wannan shine abin kauna ga rahamar Allah shine abin kauna ga rahamar Allah shi yasa aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wanda ya rayu akan abu akan sa zai mutu wanda ya mutu akan abu akan sa za a tashi shi saboda idan ka rayu kullun cikin sallah to in Allah ya da haka zaka mutu a cikin sallah in Allah ya da haka zaka mutu a cikin sallah matsau dai kana kokari kai ta daidai da ikhlasi da Allah madaukakin sarki ma'ana ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin wannan hadisin shine muhimmancin sallah sallolin nan guda biyar kan cewa suna tsarkake mutun daga zunubai kuma wannan tsarkakewar daga zunubai za su sanya shi ya zamanto cewa ba shi da komai na zunubi tare da shi da kuma sai ya kawo misali da za ta kusantar da wannan ma'ana ga fahimtar musulmi shine wato aka sanya ruwa na kogi ruwan dadi mai yawa kuma ruwan ba na teku ba na kogi sun shine ruwan dadi da yake ba sai ka je wata korama can nesa ba yana kofar gidanka kullun zaka shiga kai wanka sau biyar da ya zamanto aka kamanta wannan ruwan shine kamar sallah dauka jikinka sune zunubanka to kamar yanda wannan kogin zai wanke daudar jikinka in kana wanka sau biyar kaga in kana wanka sau biyar kana bukatar sabulu ma in dai zaka yi wanka sau biyar dan Allah zaka bukaci sabulu ba ruwan ba kuma da ruwan zartsi ba ruwa na dadi ka san ruwan zartsi shine hard water wanda in ma ka sa sabulu in ka zo zaka ga in ka mai yakon ka rinka ganin kumfar tana fita sai ka rinka ganin tana wani irin kulli-kulli haka saboda ruwan bashi da kyau ruwan bashi da kyau bai wanke daudar yanda ya kamata ba bayan kayi wanka in ka shafa fadar sai ga wata sabon daudar ta sake fitowa ba irin wannan ruwan ba ruwa na dadi wanda in ka wanke za ka ga fata ta zama gare-gare to ko babu sabulu wannan ba zai bar maka wata daudar a jikinka ba musamman ko balantan ake za ka yi haka har sau biyar to misalin sallah kamar misalin wannan koramar ce misalin zunubai kuma kamar misalin daudar jiki ce to sallah tana wanke daudar jiki tana wanke zunubai kamar yanda wannan ruwa yake wanke daudar jiki to wanda ya nuna cewa kenan idan mutum zai haka wanda ya samu yayi karin kwanaki kaga ya samu karin tsarkakan zunubai fiye da wanda yake bai samu wannan karin kwanaki din ba to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum la tadruna ma balagha bihi salatuhu ba ku san iya darajar da sallarsa ta kai shi ba wannan hadisi ya isa matuƙa wajen bayanin falalar sallah sallolin farilla din nan cewa suna kai mutum zuwa ga daraja da Allah kadai ne ya san iyakacin darajar da za ta kai wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi balaghan amma shi ma ya inganta domin har a waɗansu daga cikin malamai suna cewa wannan hadisin imam malik a shine kadai ya kadaita da ruwayarsa ba a taba ganin sa da isnadi ba to ba taba ganin sa da isnadi ba imam malik dai amintacce ne ba zai kirkiro shi ba ba zai kawo shi daga aljihunsa ba dole ya karanta to sai gashi aka samu daga cikin almajiran imam malik abdullahi ibn wahab ya ruwaito shi daga makhramah ibn bukair a daga babansa daga amir ibn sa'ad daga sa'ad ibn abi waqqas kamar yadda malik ya ruwaito shi saboda haka suke ta la'alla wannan hadisin yana daga cikin hadisan da imam malik ya karanta ne daga cikin littafin makhramah ibn bukair da yake shi makhrama ya tara ya rubuta hadisan sa a cikin littafi to amma saboda tsantseni na imam malik tunda ba ruwayar sa yayi daga wajen malami ba amma kuma ya aminta da cewa makhrama malamin hadisi ne kuma hadisan da ya rubuta din ingantattu ne to amma tunda bai karanta daga wajen malami ba sai bai ruwaito shi ba sai ya kawo shi balagan sai bai faɗi isnadin ba dalilin da yasa kenan amma hadisi ne ingantacce an ruwaito shi kuma bal ma an ruwaito shi ta waɗansu hanyoyi daga ciki Talha bin Ubaidillah da Abu Huraira da Ubaid ibn Khalid duk sun ruwaito wannan kissar waɗannan ƴan uwa guda biyu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda shi Sa'd ibn Abi Waqqas ya ambata wanda nuna kan cewa a cikin majalisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa sauran sahabban nan ma suka kiyaye ta na'am
فسألهم ما معك وما تريد. فإن أخبر أنه يريد أن يبيعه قال عليك في الدنيا وإنما هذا سوء الآخرة.
Imam Malik ya rawaito shi ma balagan anna Ata ibn Yasar cewa Ata ibn Yasar ɗaya daga cikin malaman tabi'ai daga maulan Maimuna bint al-Harith al-Hilaliyya dan uwan Sulaiman ibn Yasar ɗaya daga cikin fuqaha as-sab'a shi Ata ibn Yasar ya fuka kata ya zuwa ga ibada da fiqhu shi ko Sulaiman ibn Yasar ya hada da fiqhu da hadisi. عطاء ابن يسار كان اذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد اذا ودانسو cikin masu sayar da kaya a cikin masallaci idan wani yazo ya wuce ta gaban sa da ahu sai ya kira shi fa sa'alahu ma ma'ak sai ya tambaye shi me ke tare da kai wa ma turid sai ya ce me kake so fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu qala alayka bi suqid dunya in ya bashi labarin cewa ai so yake ya sayar da wannan abun sai ya ce alayka bi suqid dunya je ka kasuwar duniya fa inna hadha domin nan wato masallaci suqul akhira kasuwar dahira ce kasuwar lahira ce ai wato tunda Allah ta'ala ya ce ya sifanta masu ayyukan ibada da cewa yarjuna tijaratan lan tabur suna kaunar kasuwanci wanda yake ba zai asara ba wato kamar aikin da ake a masallaci kasuwanci ne amma na lahira fa inna ma hadha suqul akhira wannan kasuwar lahira ce wannan ishara ne ga inkari da yake yi ma masu yin wannan al'ada yana daga cikin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar wanda haka ya kamata malamai su kasance idan malamai sun ga wani yana yin abu ba daidai ba su gyara masa in ba haka ba sai a dauka kan cewar abin daidai ne sai su ce ai a gaban ni ina yi a gaban malam wani da malam wani ban tabbata ba ce mun komai ba inda ba daidai bane ai za su gyara ni to kaga sai a kafa hujja da shirun su akan halaki wanda yake wannan barna ce babba shi yasa ya kamata shi yasa ya wajaba akan malami yayin da aka yi kuskure a gaban sa ya gyara don saboda kada waɗansu su ɗauka kan cewa wannan kuskuren shari'a ne shi ma shi yasa Ata ibn Yasar yake yin wannan wato amru bil ma'ruf kuma kaga yayi da lisanihi wanda haka ya kamata malami tunda malami ba shi da sultan ba shi da iko ba zai yi da hannunsa ba ya ce zai kwace wannan abin da yake sayarwar ya je ya sa shi a baitul mal tunda ba shi da sultani ba shi da iko amma yana da ikon yayi magana to haka ya kamata mutum ya amru bil ma'ruf din idan kana da iko kana da sarauta kana da mulki sai kai da karfi da hannunka in ko baka da shi sai kai da wa'azi da harshenka to yayi da yayi da harshensa kuma yayi masa ta hanyar da uslubi wanda yake ba kawai ya hana shi bane yayi masa da uslubin da zai sanya shi ya tunani cewa tunda wannan cinikin da yake na duniya ne yaje kasuwar duniya shi masallaci cinikin lahira ake yi wanda a ciki akwai ishara ga cewa kada ba a ciniki a masallaci wanda haka yake yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytumur rajul yabi'u wa yashtari fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratan idan kuka ga mutun yana saye da sayarwa a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sanya riba a cikin wannan kasuwanci naka wa idza ra'aytumur rajul yunshidu ad-dalata fil masjid faqulu la raddaha Allahu alayhi in kuka ji mutum yana cigiya a cikin masallaci ya zo yana cigiyar taguwarsa da Allah taguwa ta mai kama kaza mota ta lamba kaza da Allah wanda ya ganta waye wanda ya gani ya tashi yana cigiya a cikin masallaci to in kuka ga wannan ku ce la radda Allahu alayka kada Allah ya dawo maka da wannan taguwa taka wannan tsuntuwa taka to haka domin fa inna hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kitab fa innal masajid lam tubna li hada masallatai ba dan haka aka gina su ba an gina su ne dan a ɗaukaka sunan Allah a ambaci sunan Allah na'am Imam Malik ya rawaito cewa annahu balagahu cewa ya riske shi cewar Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ibn al-Khattab bana rahbatan fi nahiyati al-masjid ya gina haraba a gefen masallaci tusamma al-Butayha'a aka ana kiranta da al-Butayha daga wato yashi da aka sa da aka gina sai aka sanya yashi yanda za a iya zama daga al-Batha yashi ne irin kananan tsakuwa din nan وقال سيدنا عمر يتي من كان يريد أن يلغب دو وان دي يكي سو يزو يي سروچه سروچه واتو زنچن دا اكا هر حد أبوبوا كفت وان من كفت وانچن واتو هيرا وان دي يكي سو يي هيرا كو سروچه سروچه او يون شيد شعرا كو كم يكي سو يرنكا واتو يين شعر واكي يي واكي او يرفع صوته ko kuma yake so yayi hira da daukaka murya yayi dariya yayi shewa yanda yake so fal yakhruj to ya fita daga masallaci ila hadhihi rahba ya zuwa ga wannan haraba wannan ya sayyidina umar yayi haka domin girmama masallaci saboda masallaci an gina shi ne domin daukar sunan Allah to amma kuma bisa dabi'ar mutum in ya je dade a cikin masallaci ba zai san lokacin da zai sake ba ya kama hirace hiracen sa musamman yanzu wannan zamanin na salula din nan salula kana masallaci an buga maka waya shikenan sai kace zaka dauka ka amsa tun kana magana ko amsa fatawa ko kuma magana dai ta alkhairi ko barin sautu ko sako sai kuma ka shiga hira a cikin masallaci kuma ta yiwa kusa da kai akwai wani ya dukufa yana addu'a wani ya dukufa yana sallah yana karatun alqur'ani ka dauke masa hankali sai ka dauke masa hankali wanda yake wannan sai ya sa ya ji kaikayi a cikin zuciyarsa wata kila ma ya maka bakararar addu'a irin ta sa'ad ka shiga haƙƙinsa ya ga ganin ya maka irin ta sa'ad kaga ka shiga cikin hadari to shi yasa kaga in zaka yi irin wannan sai ka fita daga masallaci sai ka fita to shine sayyidina Umar saboda duba maslahar jama'a maslahar al'umma tunda wannan bukata ce suna da ita suna da bukatar su hira suna da bukatar su dauka muryar su to kuma masallaci ba zai yiwu ba sai aka yi wannan kun ga yanda musulunci yake yin tahsilul maslahatain a samu maslaha guda biyu idan aka ce za a yi hirar nan saboda akwai bukatar a yi ta saboda ɗabi'ar dan adam ne zaka bukaci abinda zai dan sayaya maka in ka zauna a cikin masallacin ma musamman in ka zauna a cikin masallacin zaka dan ji kan cewa kana dan bukatar wani abu wanda zai dan baka dan sauki dai haka dan wataya haka ka dan sake dan ba zai yiwu ka zauna a cikin wannan halin na tsoro da kaskanci da fuskantar zuci da'iman ba to kaga akwai wannan bukatar dabi'a ce ko addinin musulunci ba irin addinin kirista bane mai saba dabi'a a ce a haba akai wannan sai ka ce shi ai ka zama shedan in kai haka ai kullun ibada kawai hankalinka kullun cikin Allah an san cewa ba zai yiwu ba kai haka kai ba mala'ika bane kirista su ne za su ce kai ka zamanto irin sifar mala'ika sai kuma ka zamanto babban shedani ga sunan haka za ka ga yanda suke yi sai ba sa aure amma kuma su ne masu lalata da matan mutane to saboda addinin musulunci addini ne dabi'a to kaga sai aka ga cewa samar da wannan maslaha dole ne kamar aka ce a kyale mutane su yi rinka surutun su a cikin masallaci kaga kuma wannan ya hada da an kawo barna ta cewar ba a girmama masallaci ba an shiga cikin kuma haƙƙin masu ibada tsakanin su da Allah suna so su samu haɗuwar zuci da mayar da hankali wajen addu'a da ibada to wannan barna ce in aka kyale waɗannan suna hira to saboda haka domin ya zamanto bukatar su wa'ancan tabiya su kuma bukatar wannan na cikin masallaci na samun nutsuwa ita ma tabiya to sai aka ce bai bara ai haraba sai su je can su wannan ya daga cikin maqasidush shari'a fahimtar manufar shari'a ta sayyidina Umar to haka tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ga sahabbai kuma mu haka ya kamata mu kula musan manufar shari'a mu rinka duba abubuwa ta hanyar manufar shari'a kada ka kafe akan wani abu ba tare da duba sauran janibi kowane janibi ba da sayyidina Umar ya kafe akan cewa to duk wanda yake so hira ya fita ba zai zauna a masallaci ba amma kuma ba ai musu waje wanda yake za su samu su yi wannan ba da hadari zaman to akwai takura gare su sai zaman to kullun sai an kawo mutane wanda yake ga wannan an kama suna dauka samuriya ga wannan an kama suna hira kullun ya zaman to ana cikin shari'a a dauke hankalinsa daga muhimman abubuwa to amma sai abin da yake zai zaman to ya biya wannan bukatar dama haka mutane suke abin da ya zamanto larura ga mutane to ka san musu hanyar da za su biya wannan larura yanzu kaga da Allah ya ce namiji kada ya kuskure ya kula mace amma ba a halatta yin aure ba kaga kullun sai an kawo wanda ya saba ko ba haka ba amma da aka ce a je a aure duk wanda za ka ga an kamo to dama sai wanda yake a sharari ne tunda gashi an ce a je a aure haka zalika kaga da cewa aka yi wajen azumi kada ka taba cin abinci azumi za ka yi ta yi babu sahur babu da baki ba sahur ba bude baki zai yu kaga ba zai yu ba kamar sai aka ce ai sahur ai bude baki dan akai sahur akai bude baki wanda zaka ga a cikin rana cikin ramadan ya kare azumi sai wanda yake da ma akirari ne babu tsoron Allah a cikin zuciyarsa to wannan haka addinin musulunci yake yana duba dabi'a yana duba bukatar mutum bukata ta larura sai ai mata sai a sanya mata yadda za a biya wannan bukatar kuma abin da yake zai kawo barna sai a toshe wannan kofar amma in aka toshe kofar barnar ba za a toshe dukkan wata kofa ba ta hatta maslahar ma ba za a samu ba sai a bar kofar maslaha a bude to haka tarbiyar addinin musulunci take wannan hadisin ya nuna mana wannan Imam al-Baji yace lamma ra'a kasra mala Umar كثره جلوس الناس وتحدثهم في المسجد ربما اخرجهم ذلك الى الغلط الى اللغط وربما انشدوا ثناء اثناء ذلك بنى البطيحاء ليخلص المسجد لذكر الله سيدنا امام الباجي يتي ياين ده سيدنا عمر يغا متاني مجلسين متاني سن يوا ا cikin masallaci kuma watakila wannan majlisin zai sanya su rinka hirace hirace watakila ma har su kai zuwa ga wato yin waƙe a cikin masallaci sai ya gina wannan harabar da ya kira ta al-Butaiha domin mutane domin masallaci ya zamanto an kebance shi kawai domin ambaton Allah ba wai yana nufin kan cewar haramun ne a yi waƙe a cikin masallaci ba domin Hassan ibn Thabit shi ma yana yi amma in yayi waita sai ya zamanto kan cewa ya fitar da masallaci daga abinda aka yi shi domin haka ba kuma yana nufin kan cewa kai magana wanda ba ta zikiri a cikin masallaci bai halatta ba za ku iya yin magana za ku iya yin dan hira amma in yayi waita ne to shine kuma zai zamanto a wannan ya saba abin da aka gina masallaci domin haka wajibi ne a tsarkake masallaci musamman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan shi yasa sayyidina Umar ya kasance yana sa idan dai mutane suka zo yaga suna dauka murya a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa in mutanen gari ne sai an musu ladabi sai an musu bulala idan ko baki ne suka zo to sai ja kunnan su yace kamar waɗansu mutane da suna yin hirar yace a kira masa su da suka zo sai yace daga ina kuke suka ce daga Taif yace to kun ci sa'a da ƴan Madina ne ku da kun gamu da ni yace masallaci ba gina shi dan haka bane in za ku yi surutu ku fita can ku je ku yi surutu to haka sayyidina Umar yake wajen tsare iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a bayyana wato girman Annabi sallallahu girman masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sauran masallati haka ne amma babu kaman ma dai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah madaukakin sarki ya ce kada ku dauka muryar ku a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sassauta murya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda suke cikin masallacin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na kwance a cikin masallacin kusa da ku to bai dace ba a ce za a dauka murya a cikin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusa da kusa wannan ya nuna wato muhimmancin masallaci kuma tunda masallaci an gina shi dan sallah ne ya nuna muhimmancin sallah shine dalilin da yasa Imam Malik ya kawo shi a wannan babi kaga dai ba shi da alaka da sallah to ba wai an ambaci sallah ne a ciki ba amma saboda ya bayyana martabar masallaci to masallaci kuma daga ina ya samu martabar sa daga sallah saboda haka ya bayyana martabar sallah kenan to wannan shine karshen babin ko ku akwai wani hadisi hadisin to shikenan mu karanta hadisai biyu na targhib fi sala sai mu shiga sai mu tsaya a nan sai ya zamanto bayan sallah insha Allah sai mu tashi kan sallar idi na'am
قال
لا إلا أن تطوع. قال فأكبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل المبتدأ.
وحدثني بعدين ونص فتت أيوة إمام مالك يروي توانا حديثي أن أمه دقباب فانسا أبي سهيل أبي سهيل سننسا نافع ابن مالك ابن ابن أبي آمر الأصبحي أن أبيه دقباب فانسا شين مالك ابن أبي آمر الأصبحي كاكين إمام مالكينا أنه سمع طلحة بن عبيد الله شي أبي مالك ابن أبي آمر بصحابي بني تابعيني yace yaji Talhata bin Ubaidillah. Talhata bin Ubaidillah shi ma ɗaya daga cikin al'asharal mubashirina bil janna at-Taymi daga kabilar Taym, kabilar su ɗaya daga da Sayyidina Abubakar, shi ma yana daga cikin wanda suka kara annabi suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yakin Uhud, wanda har shine yasa hannunsa ma ya shanye wato saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi da hannunsa da kare kibbau da yake yi da suke faduwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam har kibban suka samu hannunsa suka sanya hannunsa ya shanye ya zamanto wato baya iya taba saboda jijiyoyin sun riga sun tsintsinke. Talhata bin Ubaidillah yace jaa rajulun, wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli najd, daga mutanen Najd. An-Najd sune saman Saudi, saman kasar jazirar Larabawa, maimakon akwai Tihama shine kwari, akwai Najd shine tudu. Kwari ya hada da Makka da Madina da Jidda da Taifa da kudancin Saudi Arabia, kudancin jazirar Larabawa. Najd kuma shine gabas, abinda ya gabas wajen Qasim da irin wajen su Riyadh yanzu da Iraq, duk wannan Najd ake ce masa. To daga cikin mutanen Najd ne ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu suna cewa Dhimam ibn Tha'laba ne, sunansa Dhimam ibn Tha'laba. Waɗansu kuma suna cewa ba shi bane, wani ne daban. Sa'irar ra'as, wannan mutum yana ne gizo, yana da gashi da yawa kuma bai taje shi ba, wanda yake nuna alamar doguwar tafiya yayi. Yusma'u dawi sautihi wala nafqahu ma yaqul. Ana jin wato sautin magana, ana jin karar sautinsa, irin gurnanin maganar da yake haka ta maganarsa. Wala nafqahu ma yaqul, amma ba mu fahimtar abin da yake faɗa. Ana jin cewa dai magana yake yi amma ba a san me yake faɗa ba. Hatta dana, har sai da ya kusa zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya kusata. Fa idha huwa yasalu anil islam, sai muka ga ashe tambaya yake yi akan shikashikan akan musulunci, wato shikashikan addinin musulunci. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin fil yawmi wal layla. Shikashikan musulunci wato sune sallah guda biyar a dare da rana, wato wannan sune wanda suke wajibai. Faƙal a ba ni sakin ka ala wannan na'am. Qala hal alayya ghayruhun, yace akwai waɗansu sallolin da suke kaina banda waɗannan salloli guda biyar? Qala la, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a, illa an tatawwa'a, sai dai idan kayi tatawwu'i, kayi ƙarin nafila. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wa siyamu shahri ramadan, da azumin watan ramadan. Qala hal alayya ghayru, yace akwai wani azumin a kaina? Qala la, yace babu, illa an tatawwa'a, sai dai idan kayi tatawwu'i, kayi ƙari. Wa dhakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zakat, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa zakka. فقال هل علي غيرها اكو وتذكر اكينا قال لا يتي آآ إلا أن تطوع في إن كاي تطوعي قال فأدبر الرجل سيمت من يجويا وهو يقول ينتشوا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص نارن إلى الله بذن كار كومي أكن ونبا بكم ذن تويبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا أفلح الرجل إن صدق ونمت يارا بوت إن بياي قتيا ونا حديثي شيني كبينا wato shikashikan musulunci da kuma kan cewa idan mutun ya tsaya akan ayyukan wajibi na addinin musulunci to ya tsira inda ya tsaya akan yin wajibi koda bai yi sunna ba bai yi mustahabbai ba da bai yi mustahabbai da sunnoni ba to zai samu tsira inda da gaske ne ya tsaya inda ya tsaya akan wajibin da gaskiya kuma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi wajen nuna kan cewa sallar wutri ba farilla bace sallar tahiyatul masjid ba farilla bace domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salloli guda biyar yace aka tambaye shi akwai waɗansu sallolin wajibai a kaina hal alayya ala ma'ana ai farilla ce a kaina akwai wata salla farilla a kaina banda su yace la babu wannan nassi ne akan cewa babu wata salla farilla in ba sallolin nan guda biyar ba da wani hadisi ne malamai suke kafa hujja wajen dukkan wani hadisi da yazo da yayi umarni da wata salla kamar hadisin da yake cewa al-witr haqqun wajib witri haqqi ne wajibi sai ana nufin wajibcin sunna wato sunna ce mai karfi da kuma kamar hadisin da yake cewa idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu kaga umarni ne sai ce wannan umarni ne amma na sunna ba umarni na farilla ba saboda wannan hadisin wannan shine maslakin mafiya yawan malamai kuma wannan hadisin shine hujja akai domin nassi ne akan wannan waɗansu kuma suna cewa a'a to ai akwai waɗansu ayyukan farillan da suka zo daga baya wanda wannan ba za a kafa hujja da wannan hadisan domin a kore su ba daga ciki kamar kaga zakat fidda kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta amma kuma anan da yace zakka da ya tambaya akwai wata yace a'a sai dai in yi tatawu'i to kaga zakat fidda kai daga baya ta zo kuma zakat fidda kai a wato wajiba ce to amma shi ma a wajen waɗansu amma sauran malamai suna cewa a'a ita ma sunna ce muakkada ba wajiba ba ce duk saboda wannan hadisin da ya zo wanda yake kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar idan mutum ya tsaya akan mutum ya tsaya da gaske akan abubuwan da suke farillai to zai tsira abinda yasa amma me yasa ake yin nafila saboda ganin kan cewa kada ka zamanto kan cewa tsayuwar taka akan farillan ba da gaskiya ba yadda ya kamata kaga sai ya zamanto tawayar da aka samu sai a cika daga cikin ayyukan nafila shi yasa kada ka ce zaka tsaya kawai akan farillar baka yi nafila ba domin baka san yaya za a ƙari da farillar ba ka tsaya akan ta din yadda ya kamata ko baka tsaya ba amma dama Allah madaukakin sarki ai ya kasa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashi uku thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi waminhum muqtasidun bil khair waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa alfadlu alkabir duk wannan Allah ya zabe su yace musannan muka gadar da littafi ga wanda muka zabe su daga cikin bayinmu daga cikin su akwai mai cutar kansa shine waɗansu farillan bai yi ba waɗansu ayyukan haram din ya taba mai cutar kansa kenan wa minhum muqtasid akwai madaidaici duk abinda aka ce masa yayi yayi abinda aka ce masa ya bari ya bari ƙari akan wannan na ƙarin falala a abin yi wannan ba ya bai tsaya akan inda aka ce yayi din yayi bai takaita ba to wannan shine al-muqtasid sune ashabul yamin wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin su kuma akwai mai rigayi wajen ayyukan alkhairi bayan ya gama farillar ya kama sauran ma dukkan wani abu da ya sani na alkhairi ne yayi kokari yayi shine as-sabiqun bil khairat mai rigayi wajen ayyukan alkhairi to duk waɗannan dukkanin su yan aljanna ne dukkanin su babu mai dawama a cikin wuta zalimun li nafsihi imma dai ya shiga aljanna daga farko saboda ceto da gafara Allah da ta yafe masa zunuban nasa da cutar kansa da yayi wa imma kuma a yi masa azaba a cikin wuta gwargwadon yadda Allah ya so ya tsarkake shi daga baya kuma ya shiga da shi aljanna ba zai dawama a wuta ba sannan shi ku al-muqtasid ba zai shiga wuta ba amma darajarsa ba ta kai na as-sabiqun bil khairat ba to kaga wannan da yace shi zai tsaya ba zai ƙara ba zai rage ba yace ya zabe ya zamanto daga cikin al-muqtasiduna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace aflaha in sadaka, ya rabauta, wanda ya nuna kan cewa al-muqtafid yana daga cikin al-muflihuna, yana daga cikin masu rabo. Allah ya sanya mu a cikin su. Na'am.
Wa haddathani ammal an abi zinad an al-a'rad an abi hurayra anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضى إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس.
وحدثني عن مالك امام مالك رويته وانا حديث عن ابي الزناد دغ ابو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج دغ الاعرج عبد الرحمن بن هرمز كينان عن ابي هريره رضي الله عنه دغ ابو هريره الله يددشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا شيطان ينا قلى واتو ينا قلي قلن سحرنسا ala qafiyati ra'si ahadikum akiyar daya daga cikin ku idza huwa nama in yazo bacci salasa uqadin kulli guda uku yadribu makana kullu uqdatin alayka laylun tawil farqud akowana dauri da yayi kowana kulli idan yayi sai ya kulla sai ya buga wannan magana ta sihiri yace alayka laylun tawilun farqud kana da dare mai tsawo daren kana da tsawo kai bacci ka sharu baccinka fa in istayqadha idan ya farka fa zakara Allah ya ambaci Allah in hallat uqda sai kulli dai ya kwance fa in tawadda in hallat uqda in yi alwala sai dai kullin ya kwance fa in salla in yi sallah wato in yi sallar nafila in hallat uqda sai wanda kullin ya kwance fa asbaha nashitan tayyiban nafs sai wayi gari yana wato mai nishadi mai karfin zuciya tayyiban nafs mai dadin zuciya zuciyarsa tana da dadi da tsarki wa illa in ku bi haka ba wato in ya zamanto ya wayi gari da sauran kullin shaydan da sauran sihirin shaydan tare da shi kenan asbaha khabithan nafs kaslan sai wayi gari mai wato ransa ya dugunzuma mummuna mai daudar zuci kaslan mai kasala ba shi da nishadin yin wani abu na alkhairi wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa min sharrin naffasati fil uqad ko muna neman tsarin Allah daga wayannan matayen da suke wato huri a cikin wato kullin sihiri da suke to ai shaydan shine baban shine kakan masu sihiri duk wani sihiri da ake da shaydan ake kuma yawanci nau'i ne na sihiri a dauki zare a daura shi sannan a tofa abubuwa wanda yake aljanu suke koya wa masu yin sihiri su ce ga abin da za ku idan kai wannan to sai shaydan sai aljani daga cikin aljanu ya zama to horarre da mai yin sihirin kan yayi masa abin da yake so inda shaydan yana da ikon shiga cikin zuciyar mutum to duk mutum ya zo kwanciya bacci shaydan shi ma yana yin nasa sihirin ya zo yayi masa wannan to shi ko sihiri da shaydan maganinsa Allah ambaton Allah sunan Allah gudumar dukan shaydan kenan ita ce gudumar dukan shaydan sunan Allah tare da ka tashi ka ambaci sunan Allah kace alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur shikenan sai kulli daya ya kwanci ko kuma kana tashi kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim allahumma ighfirli shikenan sai ya kulli sai ya kwanci shi ita ma wannan addu'ar ana yin ta mutun ya firgijir da daddare din in ya tashi je ya alwala kulli dai sai ya kwance in kuma yazo yayi sallah sai duk kullun gabaki dai duk sai su kwance sai ya tashi kashe gari ransa yana mai nishadi yana mai rai mai dadi dadin rai anan wajen yin aikin alkhairi ba zai ji nan aikata aikin alkhairi ba in ko ba haka ba to sai ya wayi gari yana ransa babu dadi kuma yana mai kasala wajen aikata aikin alkhairi ba zai so yayi wani abu ba sai dai kuma in Allah ya riske shi da yawan addu'a sannan ya dan samu dan nishadi ya dan samu yin wani abin kirki wannan Imam Malik shi ma ya kawo shi domin ya bayyana muhimmancin yin sallar dare da yadda take maganin wato kaidin shedan wannan shedan yana yi kowane dare kuma ga kowa da kowane mutum to maganin sa shine ambaton Allah Allah ya sanya mu a cikin masu ambaton sa to ina ganin ba za mu amsa tambayoyi da yawa ba saboda kurewar lokaci na'am gata ai tara waje na gata rashin istibra'i baya bata auren idan har an riga an yi aure din har an hayayyafa babu laifi a cikin wannan in ko ba haka ba to abin da ya dace a yi shine ya zamanto kan cewar in ba a riga an hayayyafa ba to sai a ta zo ta yi sai ya sake ta da zaman tukan cewa ta yi idda da gare shi sannan ta yi istibra'i wancan wanda ta yi wancan istibra'i sannan ta yi idda daga gare shi sannan sai a sake ɗora musu aure amma idan an riga an hayayyafa ta wannan babu laifi a cikin matsalar akwai saɓani a ciki amma wannan dai kusan shi ne ra'ayin matsabar Imam Malik akwai saɓani a cikin wannan matsalar wanda yake insha Allah idan ba zan iya tuna wanne ne mafi rinjaye ba a cikin sauran ra'ayoyin malamai din amma idan in Allah ya kai mu darasi ne zuwa insha Allah sai a tuna mu sai na faɗi zan bincika matsalar insha Allah da ai da ma ba da ai ba sai da larabci za a shiga addinin musulunci ba ai kalmar shahada din ba suratul fatiha ba ce sai za a ce sallah ba za ta ba sai an karanta ta in kai kalmar shahada da hausa ko da turanci ko da iyamuranci ka yi in kuma ai kun ga sahabbai haka suka je suka rinka a lokacin da Khalid ibn al-Walid yaje zai yaƙi waɗansu mutane ba su san su rinka cewa aslamna mun musulunta sai su rinka cewa saba'ana kun karanta hadisi a cikin Bukhari ko suka rinka cewa saba'ana mun yi tawaye asabi a wajen su shine wanda ya bar yayi tawaye daga addinin iyaye da kakanni ya shiga sabon addini wato mun shiga sabon addini mu ma mun shiga sabon addini sai ce sun faɗa idan suna jin tsoron mutuwa sai je ya karkashe su da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyar su domin wannan kalmar da suka faɗa ba su san cewa in suna so su musulunta za su ce aslamna bane domin ana amfani da kalmar sabi akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kan cewa wanda suka bar addinin iyaye da kakanni to su kuma abinda suke nufi shine su ma sun zama ahli din abinda suke nufi kenan to kaga kamata yake an karba daga kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara Khalid yace ai kamata yake karbo wannan daga gare shi to wannan kamar haka ne sai ka karbi in mutum yazo da san larabci din ba da yaran su sai ka karba inda domin abin da ake nufi ma'anar dai da ake kalmar shahada ta kunsa ita ake so ya fada na'am eh mutum ya ce a shahadu din shine ya fi cika amma ko da cewa yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ya faɗa ya musulunta in ya faɗa da niyyar shi da musulunci ya musulunta ba sai ya ce a shahadu din ba amma in ya ce a shahadu din shine ya fi a shahadu din shine ya fi na'am to za ka yi amsa na'am mutum da take ana bin ta azumin bara kuma gashi bata gashi kuma tana shayarwa to ita shayarwa ba rashin lafiya bace ba rashin lafiya bace dan haka ne mama da sahabbai suke fatawa kan cewa mai shayarwa in ta sha azumi za ta ciyar amma inda mai ciki in ta sha azumi ba za ta ciyar ba kawai ramawa za ta to mai ciki da mara lafiya idan azumin ramadan yana kansa har wani ramadan din yazo bai yi ba zai rama ne kawai in wannan ramadan din ya wuce domin yana da uzuri ne saboda rashin lafiya amma ita ku mai shayarwa tunda wannan rashin wannan shayarwa ta ta ba rashin lafiya bane bai zama to uzuri akan jinkirin rama azumi ba saboda haka sai ta rama azumi din bayan ramadan amma ta ciyar da miskini a maimakon kowace rana da ke jinkirin rama azumi din wannan shine ihtiyari wallahi ta'ala a'lam ina me ina yaro mai tambaya na'am balaga nufin balaga to wato shine mutum ya lokacin da idan bai yi sallah ba in ya kai shekarun da in ya kai shekara 15 kenan in bai yi sallah ba a lokacin in ya mutu in baya sallah a lokacin ya mutu wutar zashi shine ake nufi da balaga eh na'am eh eh ai balagar na fassara mata balaga balaga kake nufi balaga ilimi ne ilimi ne wani irin ilimi ne da littafai da ake wanda yake nuna gwaninta wajen magana yanda ake magana da gwaninta da iyawa ka gane ita ce balaga isnad isnadi shine wanda zaka ji muna cewa haddathani yahya an malikin an ibni shihab an a riga fadan mutane ina a ce wannan yaji daga wannan wannan yaji daga wannan wannan shi ake cewa isnadi mutanen bambara kuma wanda ake ta su suka kawo addini ta hanyar su addinin musulunci ya biyo tana ce masa lashanandu isnadi shi yake ce ma lashanandu to ai sam akwai wani tambayar ne lokaci yayi fa to fadu na'am akwai wata tambayar mu tsaya haka inda suna da yawa sai mu tsaya haka na'am kuma sannan akan ce ana fuskantar da wasu ayin da biya wa ana biya wa kamar da rumi yake duka sau da yani ba da kuma ya kiran sallah misali wani lokacin a dinga yin a ɗaga murya sannan kuma ya kan yi wasu a wannan ba shi dai sa a ina ne ban yi bayani ba a cikin karatun mawaƙa ko kuwa karatun ijiya to ai wato muna sharhin hadisai ne ba dai kuma duk kowane muka zo ba kawai duk hadisan da suke a babin sai an kawo su ba sa hannu a kunne yana daga cikin abin da ya tabbata daga ayyukan daga kiran sallan da Bilal yake an ruwaito kuma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko babu inkari a wannan dan haka yace take cikin sunna takririya dan haka yin haka sunna ne shi kuwa jujjuyawa daga dama zuwa hagu shi ma wannan sunna ce an ga Bilal yana kiran sallah a haka to an ce wannan malamai sai suka yi sabani an ce a lokacin nan saboda ana kiran sallan ne ba da abin nan irin wannan lasfita ba saboda haka yana buƙatar ya juya domin na kowane kwiɗi ya ji shi amma yanzu da ake kiran sallah da lasfita tunda ba umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan ba dan haka ba ibada bane abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana an yi shi ne saboda buƙata saboda hanka wato ana buƙatar a yi domin murya ta kai hannun wajen to amma yanzu da ya zama to kan cewa babu wannan tun daga lasfita tana yi ba sai mutum ya yi wannan juyawar ba don haka waɗansu malamai suke cewa ba sunna ba ne amma waɗansu kuma suka ce tun da Bilal ya yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ya nuna kan cewa wannan sunna ne saboda haka a ɗauke shi a babin ibada shi ne ya fi to amma akwai ƙa'ida da take cewa idan illar ibada ta zama to tana tsayawa ne tsakanin abin da yake za a fahimci hikimar yinsa da abin da yake za a ce ba a fahimci hikimar ba dan ibada ne to ka dauke shi a babin abin da yake an fahimci hikimar sa shine yafi bisa a babin ibada to wannan zai karfafa wanda suke cewa inda lasfita ne ba sai kai wannan jujjuyawar ba wanda yake in haka ne ma hatta sawa a kunna din tunda sawa a kunnan da ake yi domin mutum ya kakare ya fitar da murya sosai ne shi yasa ake sawa a kunne amma kuma dan sun bayyana cewa ɗaya daga cikin hikimomin da yake cewa a sanya hannu a kunne domin wanda yake nesa in ya hango wanda yake kurma in ya gani zai san kiran sallah ake sabanin kawai mutun kaga mutun akan hasumaya ko kaga mutun a kofar masallaci kurma ba zai san me ake yi ba amma in yayi haka kurma ya san cewa to kiran sallah ake yi to shine hikimar yin wannan sunna to kaga ta wannan fuskar sai ka kanta irin wayannan abubuwan indai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an yi ka dauke shi a babin sunna domin in kaga in baka gano wata hikimar ba akwai in ka gano wata hikimar akwai wanda baka gane ba tana nan saboda ka dauke shi akan babin cewar da hikimar da ka gane da bata gane ba dukkanin su sun shiga cikin wannan wato abu ne wanda yake na ibada shi yafi maka bisa kace zaka tsattsake tashi akan wato fuskar hikimar kawai da ka gane wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اصلحنا اللهم اصلحنا واصلح اباء واصلح اولادنا وازواجنا وذرياتنا انك انت السميع العليم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم بارك لنا في اولادنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في اعمالنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين